من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أسوك الله مدى سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى سايكي كسان شواتا لدكو جكم ونصابا شرينا فتوي الرحمة شرين ديكي باكو داما دومو أمسا تنبوين دكوكي أي كو واد أن دتكشا في الديني درا يوازوا مقامالم دومن سامو مفتا kuma ana iya aika mana da sakonnin tambayoyi ne ta cikin wannan shiri akan lambar waya 07030640415 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma yake kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 20 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 8 ga watan Fabrairun shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, a wannan rana a cikin shirin na fatawar rahama za mu fara karanto tambayoyin naku kai tsaye domin jin amsoshinsu daga malam. Akramaka Allah, mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yake cewa, shin kafar mace al'aura ce? Menene hukuncin macen da ta yi sallah ba tare da ta rufe kafafuwanta daga idan sawu zuwa ƙasa ba, alhali duk sauran jikinta suna rufe?
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ɗan uwan masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan tambayar tana da bangarori guda, bangare ne guda biyu. Akwai bangaren sitirar mace wanda ya shafi lokacin da za ta fita, da kuma bangaren sitirar ta cikin sallah. Akwai bambanci tsakanin sitirar mace yayin da take fita da kuma wacce take sitirar ta lokacin da take sallah. Sitirar ta da take ta fita, misali kharijar bai za ta fita ta bunguwa, malamai sun yi sabani game da kafar mace al'immatu salasa, duka limaman mazhabobin nan guda uku, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, suna ganin mace ita kanta gaba ɗayanta al'aura ce, in banda fuskarta da tafukan hannayenta wannan ba al'aura ba ce. In ta rufe su, to ta yi mai kyau, kamar yadda mata Annabi suka kasance suna yi, suna rufe fuskarsu. Idan ba ta rufe ba, saboda ba wani fitila da take tsammani rashin rufewa za ta jawo, to ba laifi. In kuwa har za ta jawo wata fitila, to wajibi ta rufe su ma hannayen da kafafuwan, wato ya zato mace ce da Allah ya ba ta kyau, da take jan hankalin mutane da surar da Allah ya mata, wajibi ne a nan a wurin duka malamai ta wani rufe fuskarta, saboda gudun faɗawa cikin fitina ko ta nemi wasa cikin fitina. Ƙafarta a wurinsu gaba ɗaya za ta rufe ta. Hadisi ya tabbata na Ummu Salama, Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man jarra thawbahu khuyala la yanzuru Allahu ilayhi, ko inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala, Allah baya duban wanda ya saki tufafinsa suna jan ƙasa, saboda nuna isa wanda shi wani ne ya saki tufafinsa suna jan ƙasa. Sai Ummu Salama ce, ya Rasulullah, mata da suke sakin abin shi tufafinsu su wuce abin nan, su wuce idan sawunsu suna jan ƙasa? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, su sake su su wuce idan sawu, su sake su su ja ƙasa. Har ma take cewa, to ai za su iya jan wurin da yake da najasa? Annabi ya ce, zahiruhu ma ba'da, in suka ja shi a wurin da yake da najasa, kuma suka ja shi wurin da ba najasa, sai wurin da ba najasa ya tsarkake tufafin nasu. saboda haka annabi ya umarci mata da cewa su saki tufafinsu ma shibran har ma take cewa da ya ce shibran wato shibiri ɗaya wato ban san mene ne shibiri ba ɗani ɗaya ta ce to ya rasulullah ayyu kafafunsu za su fito annabi ya ce yurkhinahu zira'an su sake shi wato zira'i ɗaya ta yadda dai ko ya ja ƙasa babu komai to kaga wannan ya nuna cewa mace ana son ta rufe kamarta idan za ta fita ma'ana ta sa kayan da zai rufe kamarta ko dai kayan su tafi har ƙasa kuma ya kama su ja ƙasa su ja ko kuma ta sa safa mai kauri wacce ba za ta bayyana ba siffar jikinta ba to duk wannan shi ne abin da yake wajibi a kan mace yadda za ta fita waje bayan za ta yi sallah su daga cikin malamai suna cewa dole kayanta su tafi har su rufe diddigan ƙafarta kada a taɓa diddigan ƙafarta a waje wannan faɗa ce ta wasu daga cikin malamai a ciki har da su malikiya a wasu daga cikin malamai suna ganin mace a sallah ta ta gida ta ta yi sallah da kayan da take zaman gida da su wato za ta rufe kanta ana so ka ta rufe kanta kamar da ɗan sallah da sallama ga cewa Allah ba karɓar sallar mace idan ta zama baliga Allah ba karɓar sallar ta illa bi himar sai ta rufe kanta ta sa da rida illa bi dir'in wa himar ta sa riga wata ke ta tafi har ƙasa sannan kuma ta sa himar ta rufe kanta wato ta yi lullubi ta rufe kanta to anan ba a wajabta mata ta rufe wani guri wato hannaye da ƙafafunta nan bai zama wajibi saboda gurin sallah take ba ba a waje take ba ba a tunanin wata fitina a wannan mahallin to wasu daga cikin malamai suna cewa dan ƙafarta ta bayyana a lokacin da take sallah wato in ta tafi sujjada ƙafarta za ta bayyana da suka ce wannan babu komai saboda wani abu ne da dama dole ya bayyana dole ya bayyana abin da na manta in faɗa shi ne Abu Hanifa a ƙaulin farko wato sitirarta ta waje shi ya ƙara da ƙafafuwanta ma cewa ba na nisa ba ne ƙafafuwa ba a aura ba ne malamai uku suna cewa dukanta al'aura ce sai fuskanta da tafukan hannunta shi Abu Hanifa ya ce har ma ƙafafuwanta wato daga diganta da sun bayyana ba al'aura ba ne saboda shi yana ganin suna ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga ciki ya ce to alqadamani zahiratani ai ƙafafuwa da diddigan mace a bayyana suke saboda haka shi yana ganin wannan baya ciki a shi hatta a fita waje ma yana ganin ba al'aura ba ne amma sauran malamai sun saba masa waɗannan hadisai da muka faɗa da Ummu Salama da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mace ta sa kayan ta ya ja ƙasa ma ko da ya ja da jasa ma abin da yake gaba zai tsarkake abin da ta ja da jasa za ka suka saba masa wannan fahimtar tashi to kaga idan har ya zanto shi a cikin fitarta mata waje yana ga kafar ta ba al'aura ba ce to kaga a sallah bai wai aula tirata ta sallah amma magana dai mafi inganci shine ta saka kayan da za su yi har ƙasa amma idan ta zo yin sujjada kafarta ta fito da babu komai a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta samu wani hadisi da ya tsananta wa mata duk da cewa zai iya faruwa in suna sallah su kai sujjada kafar su fito ba amma ba ta samu wani hadisi da annabi ya tsananta akan cewa lalle su yi yadda kafar su ba ta fito ba sai sujjada ba a samu wannan ba wanda yake nuna cewa wannan ba dole ba ne dai ta riga ta saki kayan har zuwa ƙasa dan ta tafi sujjada ƙasa kafar ta fito wannan ba zai cutar da sallar ta ba insha Allah
to malam wannan tambaya ne tambayar cewa take yaro na mai shekara 20 ya rasu na yi sadaka da niyyar Allah ya kai masa lada shin ladan mun zai same shi
insha Allah wanda ya yi sadaka a madadin mamacin da ya rasu ana fatan wannan ladan da sadakar da ya same shi a Musa ibn Abi Waqqas ne cewa ya rasulullahi mahaifiyata ta yi ne da ya sadaka amma ba ta samu ta yi ba inda ya mata sadaka ta yi annabi ce ta yi iwa mahaifiyarka sadaka iwa mahaifiyarka sadaka saboda haka babu laifi dan wani naka ya rasu bai yi sadaka Allah ya ba shi lada kai ma Allah zai baka ladan wannan aikin da ka yi shi ma kuma Allah zai kai masa wannan ladan sadaka
to me wannan tambayar cewa yake menene hukuncin mutanen da idan lokacin sallah yayi sai su matsa wa na'ibin liman ya shiga ya ja sallah ba sa barin ƙarin mintuna kaɗan da ake jiran liman shin hakan ba sa shiga haƙƙin liman
a ta yadda sallah haƙƙin liman ne ba haƙƙin babu ba ba haƙƙin masu zuwa sallah ba haƙƙin liman ne shi liman shi ne shugaba a masallacinsa wanda duk ya zo masallacinsa sallah yana ƙarshen shugabancinsa bai da hurumin da zai kwaci wannan shugabancin nasa ya ba ma wani tare da cewa yana nan ba da izininsa ba wannan ita ce ka'ida ta musulunci idan ka zo kana mamu ba za ka yi hukunci a kan liman yaushe ya kamata ya zo maka sallah ba yaushe ya kamata ko kuma in bai zo ba a lokacin da kai kake so ka naɗa wani ba ka da wannan hurumi shi yasa ake kira shi al'imam al'imam shi ne shugaba idan ka san shugaba na jiha gwamna ko shugaban ƙasa haka da hurumi idan wani idan ya makara da zuwa wani taro ka naɗa wani ya zama shi ne shugaban ƙasa saboda shi baya nan ko ya abin da dole shi ne zai ba da izinin cewa wani ya mutunce ni amma ba kai za ka naɗa masa ba kawai saboda ka zo taro shugaban ƙasa bai zo ba sai kawai ka ce ka naɗa wani yanzu ya zo zama a madadin shugaban ƙasa ya ja taro ba za ka yi makar iko wanda shi shugaban ƙasa dai shi ne zai ba da izinin cewa to na makara wani ya wuce wani ya wuce ya tsaya abin da to haka shi ma liman a masallacinsa sultan ɗinsa ne kamar da annabi ce sultan ɗinsa ne wato gurin ikon sa ne sana ka ba mu in ka shigo haka da iko da za ka ce a kai gashi ko liman ya makara saboda kai ta tsaki kamar yadda yake faruwa an sa lokacin da ya yi kama liman ya makara wasu liman ɗin da mutum ne wani a lokaci zai iya shiga banɗaki cikin sai juya ya daɗe a banɗaki ko kuma a kira sallar bai ankara ba ko yana wani abu ya ɗan ja shi ya makara sai ku ba shi dama ya fito sannan ya ja kusalla amma ba magana ce ta kun sa wani lokaci wanda aka rubuta ba kamar daga wahayi ne daga Allah cewa wannan lokacin ya yi bai zo ba kawai duk abin da kuka yi ya yi in yau shi ne ya ba ku izini ya ce in kowane lokaci ka za yi ba fito ba ku sa wani shikenan kana yin abu ne da izinin mai abin ka yi abin ne da izinin mai abin in shi ya ba da wannan dokar shikenan ba wani matsala kuma ka da zarar wanda bai zama da wasu ku ci to da ban liman ya ce da mu mun ga ya tsara minti ka za mu fito ba to mu sa wani amma haka kawai yana fitowa ko yaushe a cikin lokaci sai wata rana ya dan makara minti ɗaya biyu sai ku ce wani ya wuce kusa da nan kawai ya yi gama wani ya wuce ko shi ladan ku tura shi wanda duk kun saba wa ka'ida ta musulunci shi musulunci addini ne da yake koya tsari yake koya biyayya ga shugabanci wanda da yake salloli guda biyar yake zuwa masallaci yana bin liman ya ga tsarin da musulunci ya sanya na shugabanci a masallaci babu shakka wanda in ya fahimci wannan ba ta yadda za a samu matsala da shi wajen ya yi wa shugabanni a rayuwarsa ya yadda da shugabanci kuma ya yi wa shugabanci ɗaya wanda duk ya fahimci yadda tsarin masallaci yake to haka shugabanci yake a ko'ina saboda haka ba yadda za a yi idan kawai liman ya ƙara minti biyu uku kawai ku yi tsaki ku ce ya ɓata muku lokaci ko kuna da abin yi in kana da abin yi sai ka koma ba ka yi sallah ka kai kadai ka tafi ka ko ka sake masallaci ci ci abin liman ko a sake masallaci ba ka bi wani jira shi ba zai ka sake wani masallacin ba shi ya jawo ka da ƙarfi ba ba biyansa ka zo ka yi ba ya yi maka aiki bai maka akan kari ba ka ce ka fasa duk ba ka da wannan haka da wannan horo saboda haka abin da mutane suke yi a nan sun saba ka'idar shugabanci na liman an rena liman gari ake kamar ma wani ma'aikaci ne tare da cewa yawancin limamai ma ba zai sake ba suna yin abin ne ibadatan qurbatan lillah taqarruban ila Allah suna neman kusanci ne ga Allah subhanahu wataala to a hakan kuma sai a riƙa tsaki ana faɗa musu maganganu kan cewa wai sun bata ma mutane lokaci
malum wannan tambaya take cewa shin ya halatta wanda bai taɓa zuwa hajji ba a biya masa hajji amma ya ba mahaifiyarsa kujerar hajjin saboda ita ma bata taɓa zuwa ba
alqur'ani cewa yi walillahi ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila to Allah ya wajabta wa mutane ziyartar daki wato Ka'aba ga wanda ya samu iko ikon nan shine azzadu warahila to ya samu guzuri ya samu kudin da zai sai za a visa da tikiti ma'ana ne kudin hajji wanda ya kunshi abin hawa da guzuri duka da gurin zama idan ya je duk wanda ya samu wannan abubuwan to hajji ya zama wajibi a kansa duk wanda ya samu wannan hanyar da zai je ya sauke farali to hajji ya zama wajibi wajibi a kansa wanda bai samu ba bai zama wajibi a kansa to kuma samun wannan abin zai iya yiwuwa ta hanyar sadaka ce wato ta hanyar kasuwanci ne ya yi kasuwanci ya samu kuɗin da zai iya zuwa ya hajji hajji ya zama wajibi a kansa zai yiwuwa ta hanyar kyauta ce bare masa kyauta ta ba hajji ba aka ba shi kyautar abin hawa da zai je ya zauna da komai da komai kaga yanzu ya shiga cikin waɗanda suke da iko hajji ya zama wajibi a kansa a haka nan ta hanyar gado misali ya gaji dukiyar da ta isa ya yi guziri ya biya kuɗin girgi ya je ya yi hajji ta zama wajibi a kansa wanda duk bai mallaki hanyar da zai samu wannan mutumin sun wajibi a kansa ba yayin da wani ya ɗauki kujerar hajji ya baka sauran kamar ya baka kuɗin abin da ya baka abin hawa ne ya baka kuɗin guziri ya baka komai to a lokacin hajji ta zama wajibi a kanka in baka taɓa yi ba baka da ikon da zaka ce kai ka ɗauka ka ba ma hajji zai ta har yanzu bai zama wajibi a kanka tunda bata samu ba har yanzu bata zama wajibi a kanka kai da baka yi ba kuma aka baka to baka da ikon da zaka ce a bari ban ba mahaifiya ta isa ce ba ita ma ba taɓa zuwa ba in ka taɓa zuwa shikenan ba da fi don ka ba ta ba taɓa zuwa ba kai ka taɓa zuwa amma ba ka taɓa yi ba to ba halatta kamar mutum ne ya je maka ko yana maka lokacin hajjin ya yi sai ya ce bara ya wannan shekarar ya fara ya ba masa sai wata shekarar ya yi wa kansa ba halatta kai yanzu kana nan ka zo daidai inda ake aji to kai ta zama wajibi a kanka to tunda ta zama wajibi a kanka ba damar ka ce bara ka yi ma wani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana dawafi yana labbaik Allahumma an shukurma Allah ina maka talbiya ina ansa maka a madadin shugurma dan uwan sai ci wani ne shugurma ya ce dan uwana ne bai taba hajji ba dan ce kai kai hajji ya ce shi ma bai taba yi ci ka fare dan kai sai kai wadan uwanka to haka ne yayin da ta zama wajibi a kanka to ka fara saukewa dan Allah ya sa aka samu kuma wata dama ko kuma Allah kai kuma ya hore maka to sai ka biya fa'ida wanda zai ce a yi ta tsufa tana yi wa karta mutu da wata yi bani kuma da sauran shekaru wadda duka ba a ajali ba wanda yake duba sai ka mutu ka banta rana ɗaya sai a ce mutu ya je hadari ko wani abu ya same shi ya mutu ita kuma tana nan mutane nawa ne sun mutu iyayensu suna nan sun yi shekaru ma ba mutu wasu sauran kawai na duba ma auni ba ne sauran ka fara yin hajjin ka sauke wa kanka faralin sannan sai ka zo kuma ka duba ka ga yaya za ka taimaka ita ma ta fita
to malam ne wannan tambaya yake cewa na fi son kyautata wa mutane fiye da yin sadaka domin sadaka kaɗan nake bayarwa amma idan kyauta nake na kan bayar da yawa shin ya halatta haka
to Allah ya sa kana yin kyautar ne ita ba dan Allah ita ba kyautar kana so ita dan Allah kai ya zama ita kyautar ta fariya ce kana son ka nuna ma wasu ka isa kana kyauta inda ba bai dace ba kana kyauta ga maroka da sauransu kaga wannan kyautar ba ita ce za ta ba ita ake so ba ba laifi kyauta dan ka samu kauku wani da kake kaunarsa da mai race ta hadau ta habu ta haku ku yi kyauta a junanku sai ku ƙara jin sarayya da kauna a tsakaninku sahabbai sukan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyaututtuka duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ba ya yi da shi ba shi ne ba mai bayarwa sai ba mutum laƙumi 100 lokaci guda kuma duk da haka sahabbai sai su ɗauki kyautarsu sai su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƙara samun soyayyarsa kuma su ma su nuna masa soyayyarsu gare shi to haka ba laifi ita kyauta wani abu ne da take ƙara danƙon soyayya da ƙauna da sauransu wanda ka ce ka yi wa kyauta ka nuna masa kana ƙaunarsa kana jin daɗin haɗuwa da shi kana jin daɗin abin da kake gani daga gare shi ko mu'amalarka da shi da sauransu wannan shi ne ma'anar yin kyauta shi yasa talaka sai ba mai kuɗi sai ba mai kuɗi kyauta ba wai don ba ya da buƙata ba a don ya nuna masa ƙaunarsa gare shi wannan babu laifi ita kuma sadaka galibi ana yin ta ne saboda taimaka ma wani wanda yake cikin buƙata a taimaka masa wani abu ne da alkur'ani ya kwadaitar ya yi umarni da a yi shi ya yi umarni da a kwadaitar da mutane a kansa kuma ya faɗi da ƙwarar lada ga wanda ya yi shi saboda ba daidai ba ne zan to kai kawai tunanin ka kyauta ba sadaka ba ta cikin zata da baka ɗauka ka ba da sadaka ga duk wanda ka san yana da buƙata ka nemi ladan wannan ba hana ka kuma kai kyauta ga wasu wanda kake so ba amma ka ka fifita wancan jarumin akan wannan jarumin wata kila wannan jarumin yana kuma muhimmanci saboda bukatuwar da masu bukatar tana da yawa sau da ka ba a ce dole sai ka wadatar da mutum wadda yana da bukata ba da kalla don ka yi abin da ya dace kai ma ubangiji sai maka
to malam wannan tambaya take cewa menene hukuncin tsige furfura idan ta fito wa mutum
ba wani abu ba ita furfura wata daraja ce a musulunci Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku girmamansu yana daga cikin girmama Allah girmama mahaddacin alkur'ani girmama shugaba mai adalci da kuma girmama wanda yake da furfura a musulunci wato dattijo girmama shi saboda furfurarsa to waɗannan duka yana daga cikin girmama Allah saboda kaga ita ma duk furfura darajar take kara mutum a musulunci da yar Allah ya an sa shi a jerin waɗannan mutane an sa mai furfura a jerin mahaddata alkur'ani an sami furfura a jerin shugabanni a jere kaga ashe daraja ce ba wai ta aka yi ta furfura ita ce da mutum ya furfura dole ya zama wani a zai iya furfura a mata banza da abin da yake da rashin mutunci bai fasa yi ba su abu jihar su alwalidin bin mugira duk suna da furfura ba da furfura su da banza ba ta sa sun zama dattawan arziki ba su aka yi ta furfurar kadai sai a musulunci shi ne cewa zai shi batin abin na filis na da mutumin da ya furfura a musulunci ba da yana nufin yana rike da addininsa yana rike da musuluncinsa to yana rike da addini kuma har furfura ta same shi wanda ya zo da cewa ya jima ya jima yana bautar Allah ya jima yana hidimtawa addini za ka mata girmama shi amma dan mutum kuma ya ta fito ya tsige ba ya tsige biyu ne za su fito ya tsige uku gowani za su fito sau aka wanda tsige wa duk ba ta hana ba hana ta fito ba
to malam hadisin da yake magana akan salatu shuruk shin dole ne mutum ya zauna a wurin da ya sallar asuba ko kuwa idan ya bar wurin amma yana cikin masallaci zai samu ladan hajji da umra
idan ba wai ana nufin inda kai sallama ka ka motsa da kofa an kai sallah a masallaci ka ka fita daga masallaci ka koma gida ko ka tafi kasuwa ko wasu harkokin ka zo kana a masallaci ko da aka dan koma ka jingina da wata dukka kana da dai inda kai sallah za a ce ka na aka bar ka na bar shi inda kai sallah ba a ce ka fita ba eh amma ba wai ana nufin ka motsa daga nan zuwa can ba
me wannan tambaya malamin cewa yake shin ya halatta mutum ya ce sadaqallahu alazim bayan ya kammala karatun alqur'ani
abu ne da mutane suka saba fada karatun alqur'ani aka gama a ce sadaqallahu alazim na nuna cewa magana da aka faɗa gaskiya ne haka ne Allah subhanahu wataala ba wanda yake shi gaskiya cewa wani asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha ba wanda ya fi Allah gaskiyar magana ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance wannan haka take amma kasancewar duk sanda aka karanta alqur'ani sai an faɗa haka wannan bai zo a sunna ba bai zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda mai karanta alqur'ani ya zo inda zai tsaya sai ya rufe da sadaqallahu alazim ga hadisin abdullahi dan masud dan hadisin ubayy ibn ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su kai masa karatu amma a ƙarshen hadisin ba a ce da suka dakata annabi ya ce sadaqallahu ko su sun fada a hadisin abdullahi dan masud lokacin da ya kira shi ya ce zo ka karanta masa alqur'ani abdullahi dan masud ya ce ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka munzili yanzu ni ne mai karanta maka alkur'ani alhalin kai aka saukaro da alkur'ani na mai ce ina so ne in ji karatunsa daga wani ina so ne in ji wani yana karantawa saboda ka yi karanta masa suratul nisa har ya zo faɗar Allah ku kai sai da jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida yaya al'amarin zai zamo wanda za mu zo kowace al'umma da wata shaida cewa ya isar mata da saƙo kai ko muka zo da kai mai shaida ga wannan al'umma cewa ka isa musu da tsako sai ya tafi fushi da kuma sai ya ce da shi hasbuka hasbuka ya isa ya isa ya isa a nan da gobe da annabi ya ce sadaqallahu alazim ko wannan sai ya ce hasbuka hasbuka ya ishe ka ga ya isa ya isa ya dakata dakata so haka wannan dai shi ne abin da aka sani a sunna ba abin nan ba don haka mai da shi al'ada koyaushe koyaushe har ya zama kamar ma wata sunna ce muttaba'a to shi ne wanda ba shi da asali a yanzu wata rana wani da dole ne mutum ya faɗi cewa sadaqallahu alazim na gaskiya ne dace gun sadaka Allah ta biyo millata Ibrahim Hanifa amma ba ba wai yanzu to al'ada sai da gobe ba sai da warma masu sauraro su dauka wani yanki ne na ladin bukira kamar da ake so a isti'aza za ka karanta Qur'ani za ka karanta Qur'ani fa sayyidillah sai za ka karanta Qur'ani kana isti'aza sunna ce daga cikin sunnonin karanta Qur'ani da dabi ne daga cikin ladin Qur'ani to wani shi ba zai dauka cewa fadan sa daga Allah da shi ba yana ciki kada cewa shi wannan umarni da shi bai zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam
to malam wannan tambaya kuma cewa take menene matsayin ankun biki da ake yi a shari'a
ba ku ga al'ada ce dan ga za a kuma kawai da kai a bai da shi wani wajibi a ga burgima a kansa ko wanda ya ce ba zai yi matarsa ba ta dauki wani mataki na fushi ko rashin kyautawa ba da yin mace ya da zai yi ba wani abu al'ada ce ita al'ada al'asulu shi ne al'ada ta mutane musulunci ba ya hana musu al'ada su sai dai abinda ya ci karo da shi da umarninsa ko da hannunsa wanda ya ci karo da dokar musulunci a al'adu ta shi ake dakatarwa babu da duk bai ci karo da dokar musulunci wani al'adar mutane suturarsu hukukuwarsu da sauransu musulunci ba ya hana abin sallar sallama wata rana yana abin a sallah mutanen habasha suka shigo farfajiyar musallaci suna buki suna harbi saboda mutane ne da suka kware wajen harbi Aisha radiyallahu ta'ala na lokacin tana karama ta tsaya wuri tana karama ta zo ta tsaya a bayan shi kuma ya tsaya shi ma a gurin tana kallon su bai hana su ba wannan harbe-harben na saboda al'ada su ce haka in bikin sallah zai su yi wannan al'ahar ba shi ma ya tsaye a gurin kuma ya ba wa Aisha radiyallahu ta'ala na dama ta mata kalle su so babu komai don abu ya zama al'ada inda ba ya ci karo da wata doka ta musulunci da cika ayi kaza ba kuma mutane suka ɗauki al'adar yinta to wannan sai a hana
to malam wannan mai tambaya yana tambaya ne akan cewar idan liman yana yin kunut a sallah dole ne ma mu ya ɗaga hannu yana cewa amin ko zai iya barin hannunsa a kirji
ba dole ba kalmar dole ba ta zuwa a nabi ya kasance a kunutun da wajibi kunutu da wani abu da ya faru ake addu'ar Allah ya yi sahabbai suna daga hannu ko suna ci amin suna amin amma ba magana da cewa dole da mutum zai ba a cewa shi kansa kunutun ba dole ba
to me wannan tambaya malam cewa take an ɗaura min aure da sunan da ba nawa ba sunana Jamila amma walina ya ɗaura min aure da sunan Hassana menene matsayin aure na
to idan lokacin da ya mace Hassana ke din yake nufi sunan da ya zo masa ba daidai ba amma dai aniyar sa din ke yake nufi ba wai wata ce Hassana a gidan ba a ke din yake nufi amma ya manta ya kuskure ya kira ki da Hassana to aure ku yayi abinda ake nufi ne wanda za a ɗaura an san waye wanda zai aure su haka ko da an kuskure wajen sunan ba zai zama laifi ba in dai shi bai faɗi ya san wa yake nufi da maganarsa amma in ya zanto akwai wata Hassana a gida ko ƙanwarki ko yayyanki ko ƴar'uwarki sai ya zo maimakon ya ce Jamila sai ce Hassana wanda ita ce ta tana nan kuma ita ɗin ya zata to auren ba yi ita ga Hassana ne ya ɗauri saboda ya ɗaura Hassana aure ba Jamila ba so ya danganta da irin kuskuren da ya yi da ya san ke kina na amma shi tunanin shi duka sunan ki ya san haka ya kuka sunan ki ya kuka sunan ki Jamila amma shi da zai gan ki ma ya zo wuce da ce Hassana saboda shi a gurin sa ke ce Hassana da ya tashi ya ce ya ɗaura wa Hassana aure da Allah shi ke yake nufi wannan ba ya cutar wa insha Allah
to malam wannan tambaya kuma take cewa ni ne nake zaune ina kula da kayan gini kamar suminti da sauransu amma wanda nake kula masa da kayan baya bani haƙƙina kamar abinci na ɗauki wani adadi bayan na sayar domin in samu abinci bayan haka na yi nadama sosai menene hukuncin abin da nayi kuma ina mafita
in sha tabba ta su tambayi irin waɗannan duk mutumin da aka ɗauke shi aiki to yana da kyau a gaya masa abin da za a bashi da ladansa a wannan aikin shi aiki wanda shi ne ijara ka dauki mutum aiki tsaron kayan ka ne tsaron gidan ka ne tsaron motar ka ne kowa ne ne da kuma kasashe to tun farko ku yi da wajewa ga abin da zan rika baka ko dai a kullun ko a duk sati ko a duk wata ai ne da kuka yarjejeniya ya san haƙƙin sa akan ka wanda shine wajibi a shari'a ba a yin aiki ba san da zabiya ba mun saba mukan sa ai aiki ba san me za mu ba sai an zo an gama aikin jima da wanda ya aiki da wanda aka yi aiki wajen tantance abin da za a bayar da ita ko shari'a ba ta san dan ta kawar da wannan ta sa idan dai har ka san aikin da za ka yi to ka faɗi me za a baka sai dan an gama ba wani rigima ba wata rigima ba wani tashin hankali ba kuɗin ka an baka duka ka sani an rage maka ka sani amma ihsani ma an ƙara maka akan abin da aka yi da kai ka sani saboda ka ba daidai ba ne ka zauna kana aiki baka san haƙƙinka ba in kuma har ya gaya maka haƙƙinka sai kuma kai kake gani ya kamata ka ba ka abinci ba ku yi wannan da shi ba sai ka ɗantama masa kuɗi don ka ci abinci wannan ka ci haramu ka ci haramu ba kuɗinka ba ne ba kuma da yardarsa ne ka ɗauki kuɗinsa ba saboda ka yadda ka ɗauka haka za ka mayar masa da kayansa sai dai in ka gaya masa ya ce ya bi maka amma in dai bai yafe maka ba to haƙƙinsa yana wuyanka in ya mutu haƙƙin mayaɗansa yana wuyanka bayan haƙƙinsa zai riga ya hau yanka a baya saboda ko ya mutu haƙƙinsa yana nan a wuyanka ba wai zai tafi kawai ya koma ka a haƙƙin a biya ya koma kan magana amma ne kun da kai masa yana nan a lahira za a bayyana asirin kuma kai ya nemi haƙƙinsa saboda haka sai kai ƙoƙari ka mai masa haƙƙinsa kuma zaman cewa baya baka abinci ba hujja ba ne in kun yi da wajewa zai baka abinci sai bai baka ba sai ka yi sai ka nuna rashin yadda cewa ya mun ce za ka kama maka bani ba kuma ba ka riƙa ɗauka daga kuɗin sa kana sai abinci ba kwa ya san da za ka ɗauka ta yiwu in si zai baka wataƙila zai iya saya maka abinci 1,000 kai ka riƙa saya kan ka da 2,000 saboda san kai ga ya duk wannan abubuwa ne da za su iya faruwa
to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake ni dan kasuwa ne ina bin bashin kuɗi 10,000 da aka zo biya sai aka ce babu kuɗi sai dai kayan kuɗin sai na karɓa da na sayar kuɗin suka fi 10,000 menene matsayin wannan ƙarin kuɗi da na samu
idan shi wanda kake bi kuɗi shi ya biya ka da kaya ka yadda shikenan ko da ka karɓi kayan akan zuwa na 10,000 ne ka yadda sai ta je ya haura haka zaka ne in ya kasa haka ma zaka ne ba ka dawo masa da kayan ba in kayan zai biya ka da kaya sai ka je kasuwar kayan ta faɗi ba ka dawo masa ka ce ai kayan nan sun yi ƙasa ba yanzu 9,000 na je aka taya ko 8,000 sai ka ci kuma 2,000 tunda har kayan zai biya ka da wannan a matsayin su ne biyan bashin ka to ba ka da ikon koka idan sun yi abin haka nan shi ma ba da ikon ya koka ko ya nemi sai ka dawo masa da wasu kuɗi in ya haura haka
to malam wannan tambaya cewa take idan mutum yana yin rawatib amma wani lokaci ayyuka ko kasala sukan hana shi shin babu laifi ya basu
da to in ka ce sun hana shi ai ka ga shi kenan amma dai ya yi kokari ya rika yi din sai ya abin da ya fi karfinsa wannan kuma Allah za a kama mutum da aka abin da ya fi karfinsa
mai wannan tambaya take cewa mace ce tana fama da infection ruwa yana fitar mata shin duk lokacin da za ta yi sallah sai ta sake tsarki
in har yana fita to duk lokacin da ta yi sallah sai ta sake alwala kuma ta yi sallar wannan da abubuwan da za a yi na nafulfulu na wannan lokacin sallar an zuwa lokaci ya fita a sallar gaba kuma sai ta sake yin mata alwala
to mai wannan tambaya malam cewa yake yi shin za a iya yi wa mahaifiya biyayya idan ta umarci a aske gemu wanda aka ajiye domin rayu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam
gemu barin shi sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma sunna ce da ya karfafa a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khaliful mushriki na ihful liha wa jazzu shari ku saba mushrikai ku tsayar da gemu ku rage gashin baki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya yi kuma faɗi dalilin yin umarni ya ce ku saba ku shirka saba ku shirka abin da suke yi wajibi ne abin da suke yi wajibi da saboda kwaikwayon su haramu ne sauraka a tsayar da ita tsayar ce suna ce ta annabawa yamma umma la ta'khudh bi rihyati wala bi ra'si sai ya kai dan ummata wanda ba Haruna kenan ke cewa da Musa kada ka kama ka gashin kai da ka mu gemu na wace annabawa suna suke tsaye da gemu haka ne shi ba ki sanar sanar me yake haka sahabbansa haka sahabbansa suke kuma shi ne abin da ya bambanci tsakanin mace da namiji shi ne gemu sai da tuna Aisha idan za ta yi rantsuwa takan ce wallazi jammala rijali min biha na rantse da wanda ya kawata maza ya musu ado da gemu sai ka ga gemu ado ne ga ɗan namiji har ma Aisha tana sifanta Ubangiji da wannan aikin da ya kawata yi wa maza ado da gemu tana ta rantse da wanda ya yi wa maza ado suka ƙara kyau da gemu sannan kuma a ilmance ilimin dubbo na zamani ya tabbatar da irin sinadarin da gemu yake da shi wajen riƙe wato fuska ta zauna da ni'imarta ta yankwa ne ba ta yakushe a sabanin ga wanda yake a cikin gemu za ka ganin da nan fuskarsa ta abinda ta yamutse ta yankwa ne saboda rashin wannan sinadarin da shi a dalilin gemu ne yake samu a cikin fata sau haka baya halatta da uwa ta ce ɗanta kawai ya aske gemunsa saboda ba ta san shi da wannan yana annabi yana san shi da abu ai ban ke kin ce ba ke so wani abu ne ma da bai dace ba annabi yana san abu kuma yana umarni da abu to ke kina san annabi sai da kace wa ɗan ki bar abin da annabi yake so ban ke kina san annabi din sai kokarin ya gamsar da ita cikin kyakkyawar siga har ta gamsu ta yadda da bashi da
to malam wannan tambaya take cewa menene hukuncin wanda ya siyo abu 10,000 sai sayar da wannan abu 20,000 ko 25,000
ita riba ba ya san da za a ce ta zama haramun don ta yi yawa ko ta yi kaɗan mutum yana iya sayan abu 10,000 sai da shi 20,000 sai sayar da shi 25,000 riba ce ba za ta zama riba ba kamar yadda suke wasu ke ganin kamar riba ta yi ta zama riba ba ita ce riba ba abin da ne kawai ake so ya zanto mai tausayawa mutane kai ya zanto mai tsanantawa annabi yana cewa ya rahamu mai fil ardi ya rahamu kullum fi sama ku tausayawa na ƙasa na sama ya tausaya muku na ƙasa su ne mutane da suke mu'amala da su annabi ce ku tausaya musu ku kuma na sama shi ne Allah aminu mai fi sama wanda yake sama shi kuma ya tausaya muku saboda hanya ce da za ka samu tausayi kai ma da tausayawa daga ubangijinka ka tausaya mutane da cewa man asara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi yace duk wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin matsaƙi shi ma Allah zai sauƙaƙa masa haka duk mutum wanda ya wani abu na sauƙi shi ma zai samu sauƙi daga Allah aljaza'u min jinsi al-amal irin aikin ka irin sakamakon ka Allah ya ce hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan akwai sakamako na kyautata in ba kyautata ba kyautata ce ta biyo baya to wannan shine ne abin da ake ta kwadaitar da kai a kansa amma da mutum zai sai abu ya danka kudin sa kana ba mu komai da urwata albaraki tana da urwata ga Abdullahi albaraki ya so wa annabi sallallahu alaihi wasallam dabba annabi yake shi to masa so masa dabba so masa lagu ya je su dabbar dirari da ya zo ne ce yana ya ganta a hanya yana ja ya ce wanda za ka sayi mai ta dinari biyu sai ya ce na sayar maka sai ya karɓi dinari biyu shi dinari biyu su suka karɓi kuɗi yanar ka sai ya koma ya zo a ɗan sanar sanar wata dambar ta dinari ɗaya sai ga shi ya dawo mata da dambar da dinarinsa sai ya rasulla gashi ga dinarin ga kuma dambar ta sa dan ya masa addu'a kan Allah ya masa albarka a kasuwancinsa ya ce to daga nan ko ƙasa ya iya tafin hannun sai ya shiga kasuwa sai ya ci ribarta saboda wannan albarkar addu'a ba a ki sallar da sallama kaga anan kudin sallar ka ba dan bai ce da shi aka kai irin wannan riba ba so ita riba da tsarin ku babu komai amma dai ana son da shi dan kasuwa yana duba shi ba abin da zai samu daga Allah kai ta duba riba ta kai sai duba yana son ya samu ta babbar riba da ce sauki da zai samu daga Ubangiji da albarkar da zai samu sabikiyar
to malam wannan tambaya tana da kamanceceniya da alaka da tambayar da ka amsa yanzu inda mai tambaya yake cewa mahaifiyata kafin ta rasu ta yi mana wasiya mu rika cin karamin riba a kasuwancinmu saboda mahaifinmu ma yana bin karamar riba kadan shin yin hakan zai shafe mu kasancewar sana'ar mu daban take
eh kuna iya yi ku yi yadda sai muku wasiya yanzu maganar da muke kenan ita albarkar ake nema kuma yanzu zan albarkar ta hada kuma da biyayya ga iyaye a ci shi kansa musuluncin yana son a sauka kadan kuma sannan sai gashi har da wata wasiya ta mahaifi ko mahaifiya da ita ma kuma albarka ce saka kanka hada albarka biyu shi sauki a ko ina ba ai masu mu'amala da abu suna son sauki ko tajiri ne je zai sai kaya sai ka ga yana ta yi da ta wanda ba za a sayar min kaza ba gashi ne ya fi ƙarfin abu amma kuma akwai daɗi a zuciya zai masa daɗi cewa ya same shi da sauki su ba laifi din ku sana'ar ba ita ba ku ba ce amma ita ma dai ai akwai sauki akwai tsada a cikin ta sai sai ku kwatanta sai ku samu albarkar wannan
to malam ne wannan tambaya yake cewa an binne manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa a gida tare da sahabbansa biyu shin hakan yana nuna ya halatta a rufe mamaci a cikin gidansa
eh idan akwai maslaha ba shi ba yake sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta tabbata a kansa lokacin da ya rasu an yi ta debate ina za a kai shi ina za a kai shi sai aka ce an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su annabawa ana bin nisa'in kaga wannan magana ce da ta shafi shi annabi annabin Allah ana binne su a inda suka rasu to kuma ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala saboda haka sai aka binne shi a nan amma ni da kai da sauran mutane ba wannan suna tare da mu muna da buƙatar a kai mu inda za mu samu addu'ar al'umma yayin da aka yi ka makabarta aka binne ka cikin yawanka musulmi duk wani wanda zai zo zai addu'a da za ta haɗa da kai amma aka binne ka a gidanka waye zai tafi gidanka shi a nan sallallahu alaihi ko ina aka yi shi dai ɗan adam zai taka zai je ya masa addu'a shi ba ɗaya suke da kai ba kai za ka binne ka a gidanka sai kai sai family ɗinka su ma sai su yi wani sai shekara mai shiga inda kaburin na duki sai shekara mai shiga ba wani ba ko ce a nuna masa kaburin ba ku je tare da shi sabanin in za makabarta aka kai ka to duk wanda ya wuce ma ta gaban kaburin makabarta ya addu'a Allah ka ji kan maku abu abota makabarta da har kai ta shiga ba addu'a saboda ka ribar riba ce a kai ka makabarta ba abin da ka gida ba ka haɗa kanka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗannan sahabbai wanda su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da abin da ya faɗa akan su kuma ko ina aka je aka binne su mutane za su je su yi saduwa za ka ba ka da wannan gata da za ka ce kai ma a rufe ka gida
to mu wannan tambaya malam cewa yake mahaifinmu ya yi zaman birni sama da shekaru 20 ya yi aure a wata jiha sun haifi yaro bayan mutuwar auren bai sake kula da yaron ba har yau yaya hukuncin wannan a shari'a
babu shakka ya yi laifi duk wanda yake da yaro wajibi ne ya ɗauki nauyin yaronsa cinsa da shansa tun yana ciki sai ya sa mace in tana da ciki aka sake ta wajibi a cikin ta a ci gaba da ciyar da ita har sai ta haifa abin da yake cikin ta tana ci gaba da kula da ita da shi yaron an sani cewa mace aka yi mata saki uku shi kenan ta fita daga ismar shi wanda yake mijinta ba shi ba kula da ita ko gida ba a ce ba ta gina zama ba inda ya fito ku amma inda tana da ciki wajibi ce ya ci gaba da ciyar da ita saboda cikin da yake take da kira shi nan saboda a cin ta da shan ta shine cin cikin da shan sa to ko wata hayu to sai ciyar wata dakar da ci gaba da ciyar da shi in ta ce ma ba ta shayar da shi ba har sai ya biya saboda ya zama mata shi bace wajibi ne ya biya ta da ta shayar masa da ɗan in ta ce ba ta shayar ba dole ne ya nemo wanda za ta shayar da ɗan yana biyan ta tana shayar da ɗan har ya gama shan nono a yaye shi sai ya ci gaba da ɗaukin nauyinsa saboda haka wajibi ne akan uba ya kula da yaron su tun yana ciki har bayan haihuwarsa har sai ya kai munzalin balaga yayin da yaro ya kai munzalin balaga ana ganin ya isa ya je nema wa kansa to a lokacin nauyin cinsa da shansa ya sauka da kan ba kansa ya koma kansa ya yi wa kansa ba inda yana a matsayin yaron ta wajibi ne uba sannan kuma abu na biyu tarbiya wajibi ne uba kula da tarbiyar ɗansa da ya watsi da shi ba ruwansa da shi bai san me yake yi ba bai san shigarsa da fitarsa ba abu shakka wannan ya sauki ya watsar da nauyin da yake kansa saboda haka mai laifi ne laifi ta fuska biyu laifi ta fuskar ciyar da ɗansa da kula da cinsa da shansa ko laifi da ta fuskar watsar da shi ba tare da ya kula da tarbiyyar sa ba.
Takaram kallahu ne wannan tambaya yake cewa baki na baya iya zama ba tare da zikiri ko salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ko da a ban daki wani lokaci zikiri yana zo mu, shin akwai laifi?
Da yadda mutum yake halin tsuhudu yake bawali ko yake bayan gida ba halatta da ambatan Allah cikin wannan yanayi, amma idan ba wannan ba ne kamar wanka yake ko yana tsaye a kan gudan alwala yana alwala da ya ambaci Allah babu komai, abin inda aka hana ambatan Allah ya zama yana tsuhudu yana fitar da najasar jikinsa kuma ya zama a lokacin yana faɗar sunan Allah ba yanayin bai yi daidai ba, amma idan ba wannan ne ba dan yana cikin farfajiyar mataki babu komai da yana wanka ya ambaci sunan Allah ko da yana tsaye da alwala ya ambaci sunan Allah wanda duk babu wannan.
To me wannan tambaya akramuka Allah cewa yake malam wasu lokutan ina jin hawaye na zuba a idona ina cikin sallah idan aka ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin hakan zai iya bata sallah?
A'a, fitar hawaye ba ba sallah, fitar hawaye sallah ba 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 cikin abubuwan da suke bata sallah.
To wannan tambaya cewa take shin ya halatta a kunna karatun alqur'ani a shagon kasuwa inda ake hayaniya?
Ba daidai ba ne, alqur'ani wani abu ne da ake son a girma, yana da girma, yana da maganar Allah ce, bai kamata a sa ta gurin da ake hayaniya ba sauraro ake ba. Allah ya ce wa idan qura alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan aka karanta alqur'ani to ku kasa kunne ku saurara ku yi shiru domin a yi muku rahama. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a saurari karatun qur'ani yayin da ake karanta shi kuma a yi shiru a daina hayaniya. To in ka ɗauki alqur'ani ka kai shi gurin da ba zai yi wa a yi shiru ba, kai ma ka sani kasuwa guri ne na hayaniya, ba ta yadda ka zai kasuwa ka ce mutane su yi shiru za su yi qur'ani ka ce ba za su yi hayaniya ba, ba za su yi ba. Sau da ka ɗauki alqur'ani ka kai shi mahallin da ba za a girmama shi ba, kai kuma kai ne mai laifi a nan, ba su wanda suka shigo kasuwa ba, don dama abin da ya kasu shi ne wannan hayaniyar ta saye da sayarwa ita kasu. Ka ka kawo musu alqur'ani a gurin kuma ka ce su yi shiru ka ga kaya, kai ma ka san ba haka ba, haka ba ta yi ba, haka ba halatta. Idan mutum yana so ya amfani da damarsa ta zama a kasuwa ya ji qur'ani to ya samu abin da ake abin da abin ji da kulle ya ke ce masa earphone, ya samu earphone da zai sa a kundansa ya saka karatunsa shi kadai yake jin karatu, na zo za a sayi wani abu ko za a ciniki ya kashe ya dakatar da karatun ya gaba cinikinsa ya kunna, ba da shi wannan kaga baka sa wasu sun shiga cikin wata damuwa cewa suna ana karatu Qur'ani tana yaya.
Wannan tambaya malam cewa take shin liman zai iya jinkirta yin kabbara ko fadin sami Allahu liman hamida yayin ruku'u ko dagowa ko yin sujjada ko tashi saboda masu gaggawa yi a bayansa da zarar sun ji ya furta ko da bai yi ba?
Abin da ake so shi ne lokacin da liman yake tafiya ruku'u, a lokacin yake faɗar Allahu Akbar, lokacin da yake ɗagowa, lokacin yake faɗa, lokacin da ya zauna yana miƙewa, lokacin yake faɗa, ba wai ya faɗa ba sannan ya miƙe, in ya faɗa sannan ya miƙe to babu shakka wasu za su riga shi miƙewa saboda masu gaggawa, sannan su kuma masu gaggawa su daina gaggawar, ba wai shi ne wanda zai rika gyara yanayinsa ba, saboda su su ne kamata su gyara yanayinsu saboda kar su sabawa. Cewa aka yi nama ju ila al'umar liyu tan mabe fai za kabbara fa kabbiru wai za raka farka wai za rafa farfau, ce aka yi an sanya liman da a yi koyi da shi ya yi kabbara sai annabi ya ce fa kabbiru, ku yi kabbara a bayansa, shi ne ma'anar faɗin nan da ke ta fa'u ta akai tana nuna ka yi bayan shi ya yi, idan ya yi kabbara sai ku yi kabbara bayan ya yi, idan ya tafi ruku'u sai ku tafi ruku'u bayan ya tafi, idan ya dago sai ku dago bayan ya dago, shi ne ma'anar hadisin. Saboda haka kai da aka ce ka bi liman ga yadda aka ce ka yi, an hana ka ka riga shi, an hana ka ka daidai da shi, amma an umarce ka ka riga yi a bayansa. Saboda haka yanayin uku ne, akwai yanayin da za ka riga shi, akwai yanayin da za ku yi tare, akwai kuma yanayin da za ka yi bayansa, da na bayansa ɗin shi aka yadda. In kana riga shi to sallarka za ta ɓace. Nabi yana cewa wanda yake riga liman dagowa ya shiga taitayinsa, in ba haka ba a mai da kanshi kan jaki, aga shi ba karamin abu bane har aka yi wannan narko mai tsanani wanda narko cewa za a mai da kansa kan jaki ma'ana wasu malamai suka ce zai Allah zai mai da shi balidi wato wawa sakare kamar jaki ba ya da wani abin nan wasu suka ce tana yi wa wata rana ba ya tashi kan da sai zama da jaki ala ayi halin dai yana nuna wa'idi wasu suka ce a lahira ne zai zama da irin wannan kaman dai amma yana nuna dai akwai tsanantawa akwai tsanani a cikin yin haka saboda haka mutumin da zai yi galiban dagowa daga sujjada ko galiban abin dagowa daga rukuu sallar fitama ce wanda zai tafi da tare da shi kuma ya aikata makaruhi abin da yake sunna shi ne tafiya bayansa to shi ma mu shi ya kamata ya sai saita abin a yi masa nasiha ya gyara ba wai shi liman ne zai bata na shi don na mamu ya gyara ba
to a karin kallon da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatawar rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da saƙonnin tambayoyin naku ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙon wato hanyar rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta kan adireshin imel na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan shafinmu na sada zumunta da ke Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuka aiko da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh